bord qui reprend bien sûr son avion et on redécolle la direction.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 27 ga watan Oktoba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya shiga hannun hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC bayan barin hukumar tsaron farin kaya ta DSS. Bayan haka za ku ji cewa yayin da hukumomi a Najeriya ke kokarin magance matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta, kwararru sun ce matsalolin al'adu, tattalin arziki da kuma rashin makarantu na kwarai na taka rawa a matsalar. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman game da matsalar samun takardar shaidar haihuwa a yankin Adamawa na ƙasar Kamaru. Muna kuma tafa da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Masu sauraron mu barkanku da wannan lokaci. A yau Juma'a babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya gargadin cewa aikin jin kai a zirin Gaza na fuskantar koma baya, kuma idan ba a samu isassun agaji da man fetur ba, to tabbas fararen hula za su fuskanci matsaloli marar misaltuwa. Guterres ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar, yace abin takeici yana karuwa duk bayan mintuna idan ba a samar da wani muhimmin sauyi ba. Mutanen Gaza za su fuskanci bala'i da wahala da ba a taba gani ba, yace Majalisar Dinkin Duniya. Ba za ta iya ci gaba da isar da kayan agaji a cikin Gaza ba tare da wani sauyi na gaggawa ba, yace dole ne a daidaita tsarin tabbatar da shigar da kayayyaki ta Rafa da ke iyaka da Masar. Dole ne kuma a samu ƙarin motocin dakon kaya da za su iya shiga yankin Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ba tare da ɓata lokaci ba. Da safiyar yau Juma'a a birnin Quds, shugaban hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ke taimaka 'yan gudun hijirar Falastinu ya yi gargaɗin cewa ana musguna wa 'yan Gaza. Dole ne a kawo ɗauki matakin da ya dace. Kwamishinan hukumar ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya, Janar Filipe Lazzarini, ya shaida manema labarai cewa a halin yanzu mutane a Gaza suna mutuwa, kuma ba ta hanyar bama-bamai da hare-hare ne kawai suke mutuwa ba, nan ba da dadewa ba, wasu da yawa za su mutu sakamakon harin da aka yi wa zirin Gaza. Ayyukan agaji sun yi ƙasa sosai, magani yana ƙarewa, abinci da ruwa suna ƙarewa. Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya, Volker Turk, na yin kira da a kawo ƙarshen tashi-tashin hankula da kashe-kashe a zirin Gaza, inda sojojin Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare ta sama a kullum a matsayin martani ga mummunan harin da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Volker Turk yace dubban fararen hula Falastinawa a Gaza suna shan fama da hare-haren bama-bamai da Isra'ila ta kai kusan makonni uku. Yace an kashe dubban mutane da jikkata da dama, sannan an lalata gine-ginen gidaje da masallatai da wuraren kiwon lafiya da gidajen burodi. Mai magana da yawunsa Ravina Shamdani tace an kashe iyalai baki daya sakamakon hari ta sama da aka kai musu a gidajensu, ciki har da iyalan ma'aikatan hukumar. Tace mutane da dama suna cikin firgici, suna kwana a filin Allah ba sa bacci. Hukumar samar da abinci ta duniya ta yi gargadin cewa akwai barazanar bala'i ga dubban ɗaruruwan Falastinawa a Gaza waɗanda suke ƙara fuskantar hare-hare. Isra'ila ta ɗage kai harin a wani ɓangare da ta mamaye Gaza mako guda da ya gabata. Kasar Malawi tana fuskantar sake barkewar kwalara bayan watanni biyu da gwamnatin kasar ta dage dokar gaggawa ta lafiyar jama'a da ta kafa tun a farkon shekarar 2022. Bayan watanni biyu da ma'aikatar kiwon lafiya ta Malawi ta ayyana cutar kwalara a matsayin mara barazana ga lafiyar jama'a, kasar ta fara ganin karuwar cutar. Wani dan rajin kiwon lafiyan jama'a George Jobe yace sassauta dokokin kariya daga kwalara shine yayin sanadiyar sake ganin karuwar cutar. Samun ruwa ne tsafta tsakanin yan kasar Malawi na ci gaba da zama kalubale a yankunan karkara. Kana gwamnati tace galibi mazauna yankunan karkara sun dogara ne da rijiyoyi da rijiyoyin bartsatsai horin samun ruwan amfanin yau da kullum. Yanzu gwamnati ta buƙaci duk masu amfani da rijiyoyi don samun ruwa su biye wa dokokin kariya da gwamnati ta gindaya kafin ƙarshen wannan wata.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya ta mika tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC. Wata majiya daga hukumar ta EFCC ta ba da tabbacin Emefiele ya shigo hannun hukumar, kuma an fara bincike akan yadda ya tafiyar da wasu ayyukansa a lokacin da yake rike da mukamin, ciki har da zargin karkatar da akalan makudan kuɗaɗe. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya aika mana da wannan rahoton.
Emefiele wanda yi murabus ko aka umurce shi da yin murabus da ya tabbatar da natsa sabon gwamnan banki Yemi Cordozo na fuskantar tuhumar karkatar da biliyoyin naira, dan DSS ma ta tura tuhumar Emefiele zuwa kotu ta karkatar da naira biliyan 6 da miliyan 900. Bailin da tsohon gwamnan ya samu a Lagos kan tuhumar mallakar bindiga ba lasisi bata amfane shi ba don sabbin caji da ke fitowa. Lauyan da ya aikin shari'un cin hanci Barista Modibo Bakari ya ce tura Emefiele ga EFCC zai ba da damar duba tuhume-tuhume da suka shafi almundanar kuɗi.
Dama ya kamata haka ne, don DSS ba sa bincike akan harkan da ya shafi almundanar kuɗi. Laifuffuka ne da suka shafi tsaro shine suke bincike, amma abun da ya shafi harkan kuɗi dama na EFCC ne ko kuma ICPC ya danganta yadda tsarin yake, amma dai su biyu ne suke da hurumin bincike abun da ya shafi harkan kudi.
Barista Modibo Bakari, tun farko su NDSA suka kama Emefiele ai.
Abun nufi hurumin kama mutum idan ya shafi tsaro ko kamar yanda aka tume shi na farko, an kace yana ba da kudade wajen yan ta'adda ko yana taimakon ta'addanci. Wannan abin da shafi DSS ne, amma iya shafi kuma harka na kudi na sata a office ko karkata kudade ba bisa ga ida ba. Wannan kuma harka ce ta EFCC, kuma ba dole bane idan aka kama mutum da laifi daya ya zama na ba za a iya kuma tuhume shi da wani laifi ba. Har yanzu ma ana iya tuhumarsa dukkan hukumomin suna iya gabatar da garraki daban-daban. Wannan su zarge shi da laifuffuka suka shafi harkan tsaro, wannan kuma su zarge shi da laifuffuka suka shafi harkan kudi. Ba wani wanda yake shigan hurumin wani.
Gwamnatin Bola Tinubu wacce ke takeicin yanda Emefiele ya kawo tsarin sauyin takardun kuɗi da ya kawo ƙarancin kuɗi a hannun talakawa ta yi alwashin yi masa binciken kwakwaf da hukunta shi. Mai ba wa shugaba Tinubu shawara kan siyasa Ibrahim Masari ya ce sun ɗauki muradin hukunta Emefiele.
Mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya Malam Bala Tinubu Ashiru, matsayin shi na mutum wanda yake kwato ma talakan Najeriya hakkin su yake fada da azzalumai, don gani da irin matakin da ya dauka akan tsohon shugaban babban bankin Najeriya Godwin Emefiele, yanda ya cutar da bayan Allah ya nemi ya gurguntar da demokradiyyar Najeriya saboda kawai bai bukatar shi yayi abin da yayi. Kusan duk mutumin da yake son ci gaban kasar tarayyar Najeriya ya ji dadin wannan mataki da aka dauka.
Yayin da DSS ta saki tsohon shugaban EFCC Abdulrashid Bawa ba tare da zuwa kotu ba, lamarin Emefiele da ya gurfana gaban kotu tamkar wankin hula ne da ya kai shi dare. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Yayin da hukumomi a Najeriya ke lalubo hanyar magance matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta, an kiyasta cewa kimanin yara miliyan 20 ne ba sa zuwa makaranta a kasar, wani lamari da kwararru suke ta'allakawa akan matsalolin al'adu, tattalin arziki da kuma rashin makarantu na kwarai, kuma dukan waɗannan matsalolin babu mai saukin magancewa. Ga fasarar rahoton Gibson Emeka da Hawwa Sharif ta karanto.
Joshua Gideon shine shugaban wata makarantar primary a yankin Arasabo da ke tsaki a arewacin Najeriya. Yace yara da dama a nan na son samun ilimi, amma da dama daga cikin su ba sa iya sayan littattafai da sauran kayan makaranta. Gideon yace rashin zuwan irin waɗannan yara makaranta babban tashin hankali ne ga ƙasa.
The basic education which
dindin yawan yaran da ke talla da gararan barbara akan titunan Najeriya alama ce da ke nuna irin girman kalubalen matsalar.
In the community
duk da cewa ilimin primary kyauta ne kuma dole ne a Najeriya, hukumar kula da ilimi, al'adu da kimiyya ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNESCO ta kiyasta cewa a bara kimanin yara miliyan 20 'yan shekaru 5 zuwa 14 ba sa zuwa makaranta. Gideon ya ce ɗaya daga cikin matsalolin shine rashin makarantu.
We don't have enough chairs for these students.
Ba mu da isassun kujerun da irin waɗannan yara za su zauna har su yi karatu kamar yadda ya kamata. Babu kyakkyawan yanayi a nan. Muna buƙatar gine-gine. Kana iya ganin yadda ginin ya lalace. Shi ma wani malami James Rotimi ya ce al'ada da yanayin tattalin arziki na ɗaya daga cikin dalilan da ke hana yara zuwa makaranta.
There are places where
akwai wuraren da 'ya'ya mata ba sa zuwa makaranta, ko kuma a ce 'ya'ya mata kamata ya yi su yi wato a yi musu aure tun suna ƙanana. Wato a wasu wuraren kuma tashin hankali kamar inda ake da matsalar Boko Haram, mutane duk sun tarwatse. Sannan ga dalilan tattalin arziki, mutane da dama sai sun fita sun yi aiki tun da ƙuruciyarsu domin tallafa ma iyali. Hukumar kula da baya da ilimin farko ta gwamnatin Najeriya ta ce ƙasar na buƙatar gina sabbin makarantu har 20,000 da azuzuwa kusan miliyan domin ɗaukar yara da ba sa zuwa makaranta. Rotimi na da imanin burin na gwamnati abu ne da mawuyaci ya tabbata.
Where we are today,
daga mawuya a ce za a cimma wannan burin duba da inda ake a yau. Idan ka dubi irin ƙasar da ilimi ke samu a shekaru da dama, a shekarar 2016 naira triliyan 3 aka ware wa ilimi, wato kimanin kashi 8.4 daga cikin 100 na kasafin ƙasa. Amma yanzu a shekara ta 2022 kasafin da aka ware wa ilimi ya yi kasawar was zuwa kashi 5.4 daga cikin 100. Ganin cewa kashi 42 daga cikin 100 na al'ummar Najeriya a yanzu 'yan ƙasa da shekaru 15 ne, Rotimi ya ce ƙasar na buƙatar nemo hanyoyin samun kuɗin da za ta bunƙasa samar da ilimin farko da shi.
There should be an intentional
ya kamata a yi hubasan domin shigo da masu zuba jari daga waje domin zuba jari a bangaren ilimi. Wajibi ne kuma a sassauta batun haraji domin janyo ra'ayin masu zuba jari daga bangarori masu zaman kansu. Yin hakan na da muhimmancin gaske. Albashi sai a shigo da sauran al'ummomi. A rubuci bisa takarda iya cewa Najeriya na da manufofin ilimi masu nagarta. To amma kwararru a harkar ilimi sun ce aiwatar da irin waɗannan manufofi shi ke da tafiyar hawainiya da ma rashin daidaito, inda suka nuna buƙatar hanzarta ganin an sa yara a makaranta.
A gaida Hawwa Sharif da ta fassara rahoton. To kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. Kaga cikin Lagos kuma ga ba ta shin ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutu kan talakawa sai ruwa dan dan dole da dai
jirgin sama bai rigu jinsi a kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga. Shin jirgin ƙasa ta jiya zan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa ya shiga kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka sa in ba hanya za ka yi. Don haka gwamnati ta tuna sai kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hau. Mutukar in ba kan lafiya je ka kasha o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani. Talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan ƙasar da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kun tuna domin su za su riƙe ƙasa domin su ne manyan gaba. Dubban jama'a sun tabbata Majalisar Ɗinkin Duniya muna da wakili a can kuma Paris a Ambassador, America akwai Ambassador, Russia akwai Ambassador, Italy akwai Ambassador, Mexico akwai Ambassador, Holland akwai Ambassador, German ga Ambassador a aikin talakawa sun katai don su kulla zumunci mu da su. Talakawa shi in kun tuna gwamnati na mana kokari in dare ya yi dai in kun tuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari. Talakawa na yi kura guji in hanyar masu lalace a kira wannan ƙauye ya zo a kira wannan ƙauye ya zo a yi aikin gayya nan da nan irin haka za mu ci gaba.
To madalla yanzu kuma ga rahotonmu na musamman wanda ya duba kalubalen da al'umar yankin Adamawa a ƙasar Kamaru ke fuskanta wajen samun takardar shaidar haihuwa. Ga Muhammadu Rabo dan bada ƙarin bayani.
Takardar haihuwa sahihiyar takarda ce ta shari'a da ke tabbatar da haihuwar mutumiyar doka. Kofin wannan takardan yakan zama dole yayin wasu hanyoyin gudanarwa kamar aurar farar hula ko kuma bayar da fasfo. Malam Awal ɗalibi ne a fannin doka a University Ngaundere ya ƙara da cewa
rayuwar mutum ko zuwan yaro duniya wato kaman shine akwai abin da ake kira da Faransa facture kaman kaje ka sayi abu a kasuwa baka facture to shine facture in yaro a rayuwa shi takardan haihuwa wato abu ne mai nuna cewa an haifi yaro shi takardan haihuwa. To shi amfanin takardan haihuwa dai kaman a Kamarun nan takardan haihuwa aksarin abubuwa da yawa ba za ka iya yi baka da takardan haihuwa ba. Don me yasa idan kana da acte de mariage kai da matanka kun je gaban mayor wannan ma ake yi ka samu acte de mariage idan yaro ya haihu acte de mariage za a dauka a yi photocopy a rurrubuta duk abin da yake ciki aka yi ba haka ba idan ka kai mashi jami'in takardan haihuwa declaration da nasan zamu ka fada a baya nan an nuna an haihu a dukta kaza shin ya je ya dauka a cikin declaration da nasan sunan uwa kawai zaka gani ba zaka gana uba ba domin ba takardan aure.
Duk da muhimmancin wannan takardar ba ta hannun kowa a cewar ofishin kula da haƙƙin jama'a na ƙasa sama da yara 90,000 ne ba su da takardar shaidar haihuwa. Bisa ga wannan lura yankin Adamawa na gudanar da wani gaggarumin aiki na takardar haihuwa. Mai girma Mr. Kildadi Tage ke buka shine gwamnan wannan yanki yana mai cewa
ba hilafa an samu matsala a can baya duban yanda wuranni da za su yi wato tattaki nisan gaske domin ganin cewa sun isa wato ofishin farar hula mai kula takardar haihuwa domin samu su yi rijistar wannan haihuwan abinda ya zamanto ga wasu yayin wato mawuyacin al'amari da yawa hakan suke fita wannan batun
kamar likita da ya yi bincike ya gano cuta ana samun magani da sauri amma ta yaya za a yi game da samun takardar shaidar haihuwa. Malam Awal yana mai cewa
takardar haihuwa yanda ake a same shi lokacin da aka samu yaro idan a dokta ne ana daukan takardar a dokta wato ana kiran shi declaration de naissance, wato shi doctor likitan da aka haihu a gunshi ko me wannan doctor din je ba da takarda da yake nuna an haihu a gunshi, wannan takardan za a samu wato sunan yaro da sunan iyayen shi to da kuma lokacin da aka haifi yaro. To idan ka dauki wannan takardan akwai delay da ake kira na wata biyu, wato in ya wuce wata biyu je zama ma matsala. A cikin wata biyu nan na haihuwan zaka je kaga jami'in takardan haihuwa ana kira Ameri, sai ka je ka same shi in ka zo ka bashi shi an registre, ana kiran wannan abin declaration de naissance. To wannan abin da nake son ja hankalin iyaye, kamun shi takardan haihuwa akwai takarda kuma da ake kiran shi acte de mariage, takardan aure, wato yana da amfani matuƙa gayya a sha'anin haihuwan yaro.
Kafa ofishin matsayin farar hula na ƙasa wanda ke kafawa da rijistar takardar shaidar haihuwa yayi matukar canja bayanai a yau. Mr. Ishaga, shugaban ofishin yankin Adamawa, gani yake cewa
c'était une situation catastrophique d'ignorance,
kusan cewa ta hobbasa tunda aka akaro wannan ofishin farhula ne kula da kuma ainihin samama wato iyayen yara wannan takardar haihuwan. Mun samu wato nasara ba kadan ba, saboda haka ma muka yi wani wato kusan ce hadin gwiwa da masu watsa labarai domin wayar da kan jama'a. To abin da
an registre les sociétés publiques au cœur dans leur ville,
ana yin kokari ta wannan hanyar inda manufa ita ce kowane yaro daya ya mallaki takardar shaidar haihuwarsa. Malam Ishaka ya ƙara da cewa
nous sommes en train de sensibiliser les populations,
muna iya bakin kokarin mu domin nuna ma iyayen yara muhimmancin wannan takarda da kuma ba su karfin gwiwa domin su mallake ta a sakamakon wato kowace haihuwa.
Pour les amener à comprendre l'utilité de ces actes,
menene asalin wannan takardar a Kamaru? Muhammadu Awalu, jami'in hukuman haihuwa a masarautar Ngaoundéré, ya ikrari kaman haka.
Acte de naissance a été initié par le gouvernement à travers
zamu yace asalin takardar haihuwa ta biyo bayan wata dokar ayal shugaban kasa wanda yayi asalin wakiltama wannan hukumar farar hula mai kula da takardar shaidar haihuwar kasa, wanda take iya bakin kokarinta domin ganin cewa kowanne yaro
a ra'ayin masana domin cimma waɗannan manufofin dole ne ofishin kula da haƙƙoƙin jama'a na ƙasa tare da gudunmawar kafofin watsa labaru su shiga sako da sako, lungu da lungu, mafi nisa, domin baima yaran damar mallakan wannan diploma mai darajar gaske. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan Ngaoundéré, cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu Ɗanba, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kasar Jamhuriyar Kamaru ta buga wasan sada zumunci da kasar Rasha, anda kasar ta Rasha ta jefa wa kasar Jamhuriyar Kamaru kwallo daya a ragata. An tashi wasan ne, kasar Rasha tana da ci daya, kasar Kamaru kuma bata jefa ko kwallo guda ba. Haka zalika kasar ta Kamaru ta sake yin tattaki a kasar Faransa, anda suka gwamza kwandinsu a wasan sada zumunta da kasar Senegal. Kasar ta Senegal ta sake jefa wa kasar Jamhuriyar Kamaru kwallo daya a ragata, anda aka tashi wasan. Kasar Senegal tana da kwallo daya, kasar Kamaru bata jefa ko kwallo daya a ragata ba. Wannan ne ya sanya masu ya kwallon kafa a kasar Jamhuriyar Kamaru suke ta tsokaci kan yadda ake ganin kocin kasar ta Kamaru san bahalan ko zai iya kai labari ko kuma ba zai kai ba. Musa Disaya ya daga cikin kocin matasa a kasar Kamaru ga abinda ya ce a yanda yake kara mun haske akan yadda kasar ta Kamaru za ta yi ta fita daga cikin wannan matsaloli da take ciki.
Na'am Malam Garba, Malamul Garba, na je tambayan ka kan wato wannan kuci da kake gani na Kamaru Rivera Samba na wato babban kuci ne kai kan dai wato dan abubuwa kadan ne da suka rasa ayyukan shi. To amma in ka duba gani mutum ne yake da matsayi kaman da kaga Zidane yake da takardu na kocin shi ma to shi ma yana da wannan matsayin shi daya. To ka san da yake shi kuma dan Afrika ne ba za ka cewa wai babba ne ba. Kuma mutum ya yi rawan gani saboda a wasan kofin duniya a wasan gasar cin kofin duniya ba kasan da ta taba dukan Brazil kaga shi yayi to wannan ma mun daga mishi hannu a wannan to yanzu dai zamu jira dai nan gaba mu ga ya zai ya tafiyar da wannan wasan kuma da ka gani shi yana an saka shi ne a gaba amma ainihin akwai wani a bayan shi dan ka duba a kusa da shi zaka ta ganin akwai wani bature wannan a kusa da shi shi yake karfafa mishi yake bashi karfi to ka ganin cewa to da iko Allah dai zamu zo dai za sa mishi lura a gani nan gaba me zai yi zaka ga dai in ya tallake wannan abin nan wasan tafiya wasan Afrika na Abidjan nan to daga nan ne tukunna za fara tunani ya shine zai tafi da su ko dai wani daban za samu
sai kuma mu leka gasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar Turai wanda yanzu haka waɗansu manyan kulub-kulub din suke samun tagomashi kulub din kasar Faransa Paris Saint-Germain sun gwabza kwanjinsu ne da kulub din kasar Italia AC Milan wanda kulub din Paris Saint-Germain ta jefa balabalai guda uku a ragar AC Milan ta kasar Italia wanda ya bawa kulub din Paris Saint-Germain damar haiwa kan farkon allon na gasar ta nahiyar Turai Mama Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Muhammad Awul Garba to yanzu kuma ga wannan sakon
lalle a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya fabata dan haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar Asabar Allah sa mu dace
kuma dan la wannan haka yake yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici A yau Juma'a babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya yayi gargadin cewa aikin jinkai a zirin Gaza na fuskantar koma baya kuma idan ba a samu isassun agaji da man fetur ba to tabbas fararen hula za su fuskanci matsaloli marar misaltuwa. Guterres ya faɗa haka ne a cikin wata sanarwa da ya fitar yace abin takeici yana karuwa duk bayan mintuna idan ba a samar da wani muhimmin sauyi ba. Mutanen Gaza za su fuskanci bala'i da wahala da ba a taba gani ba yace Majalisar Dinkin Duniya ba za ta iya ci gaba da isar da kayan agaji a cikin Gaza ba tare da wani sauyi na gaggawa ba dole ne a daidaita tsarin tabbatar da shigar da kayayyaki ta Rafah da ke da iyaka da Masar dole ne kuma a samu ƙarin motocin dakon kaya da za su iya shiga yankin Gaza da ke karkashin ikon Hamas ba tare da bata lokaci ba Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk yana yin kira da a kawo ƙarshen tashin hankula da kashe-kashe a zirin Gaza inda sojojin Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare ta sama a kullum a matsayin martani ga mummunan harin da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Volker Turk ya ce dubban fararen hula Falastinawa a Gaza suna shan fama da hare-hare na bama-bamai da Isra'ila ta kai kusan makonni uku. Ya ce an kashe dubban mutane da jikkata da dama sannan an lalata gine-ginen gidaje da masallatai da wuraren kiwon lafiya da gidajen burodi. kuma sun raro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a madadin Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya da Fiona Wamai nan dudu da ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu David ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.